Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 14 ga watan Oktoba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 kenan na safe agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Za a girke sojojin gwamnatin Syria akan iyakar Syria da Turkiya. Hunter Biden dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, wanda shugaba Donald Trump ke zargi ya kare harkokin da yayi a Ukraine da China. Sannan Prime Minister Pakistan Imran Khan ya tattauna da shugabannin Iran, wanda hakan wani bangare ne na yunkurinsa na ganin an yi sulhu a yankin.
To kanin labaran duniya kenan. A Najeriya, uwar gidan shugaban kasar Aisha Buhari ta fito ta yi tsokaci kan wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, wanda ke nuni da cewa ita ce take magana cikin fushi.
Na tambayi uwar gidan shugaban kasar Hajiya Aisha Buhari ko shin da gaske ita ce a cikin wannan faifan bidiyo.
To lallai haka ne, bidiyo ne ce.
Za ku ji ƙarin bayani kan abin da ya ta mata da hankali a Najeriya dai. Idan muka leƙa Borno, gwamnatin jihar ta kaddamar da wani shiri da ya wajibta baiwa ‘ya’ya mata ilimi kuma kyauta.
So ina roƙon iyaye da mata su fito su yi karatu, mu ma a dama da mu. To ana sa ran dai gaba ɗaya ana targeting 1 million girls.
Za a ji cikakken rahoton, sannan Sarfil Hashim Gumel zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya, inda za a buɗe wani sabon babi. Sai a biyo mu a jikan menene babin ya kunsa. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fata an waye gari lafiya. Za a girke sojojin gwamnatin Syria akan iyakar Syria da Turkiya don su taimaka wajen fatattakar sojojin Turkiya da ke shigowa don yakar Kurdawan Syria, a cewar jami'an Kurdawa jiya Lahadi. Wannan yarjejeniya ta ba saban ba da aka cimma tsakanin Kurdawa da Syria da kuma Rasha, wadda babbar kawar Syria ce, na zuwa ne kwanaki hudu bayan da sojojin Turkiya suka afkama Kurdawa a arewacin Syria bayan kusan dukkanin sojojin Amurka sun janye. Turkiya na daukar dakarun Kurdawa na kungiyar rajin kare demokradiya a Syria a matsayin yan ta'adda masu hada baki da yan awaran da ke Turkiya. Masu saka ido sun ce a cikin kwanaki hudu kacal da suka gabata an kashe fararen hula akalla 60, baya ga wasu dubbai da suka tsere. Hunter Biden dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden jiya Lahadi ya kare harkokin da yayi a Ukraine da China, bayan da shugaba Donald Trump yayi kira ga kasashe biyu da su binciki harkokin kasuwancinsa. Bukatar da ta sa Trump ke da baibe da binciken yiwuwar a tsige shi. Dan na Biden, wanda mahaifinsa ke cikin waɗanda ke kan gaba cikin 'yan takarar jam'iyyar Democrat da ke neman kalubalantar shugaba Trump a zaben shugaban kasar na a shekarar 2020, ya faɗa a cikin wata sanarwa da lauyansa ya fitar cewa duk da zargin da Trump ya yi cewa ya aikata rashin daidai, yayin da yake ɗaya daga cikin mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin samar da makamashi na Burisma a Ukraine na tsawon shekaru 5, babu wata hukuma ta tsaro ta waje ko ta cikin gida da ta zarge shi da aikata rashin daidai. Hunter Biden ya sauka daga mukamin mamban kwamitin gudanarwa na Burisma a watan Afrilu da ya gabata, sannan ba tare da yin wani bayani ba, ya ce zai bar kwamitin gudanarwa na kamfanin harkokin saka jari na BHR Shanghai da ke China a ƙarshen wannan wata na Oktoba. Jiya Lahadi, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya tattauna da shugabanni a Iran, wanda wannan ne farkon amfani da hanyoyin diplomasiya da zai yi a hukumance, da ya ce manufar hakan shine kwantar da kurar da ke tashi tsakanin ƙasar ta Iran mai makwabtaka da ita da Saudiya da kuma Amurka. Kan ya faɗa a taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawarsu kan batutuwa da dama da shugaban Iran Hassan Rouhani, cewa dangantaka kudda-kudda ke tsakanin ƙasarsa da Iran da kuma Saudiya za ta yi matuƙar tasiri wajen samar da sulhu, kuma Pakistan za ta yi duk abin da take iya yiwuwa wajen kawar da tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu na musulmi. Muna sane da cewa lamarin yana da matuƙar sarƙaƙiya, amma muna jin cewa za a iya warware wannan lamari ta hanyar tattaunawa, abinda kan ya daɗa jaddadawa kenan. Sannan ya bayyana shirinsa na zuwa Saudiya gobe Talata a ci gaba da yunkurinsa na kawo zaman lafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane bakwai sun ji raunuka bayan da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai harin roka wanda ya dira kan wani wuri a Mogadishu a jiya Lahadi, a cewar wasu 'yan Somaliya da abin ya faru a gabansu da kuma wasu jami'ai. Rokokin da aka cillo sun fada kan bangaren halani na filin jirgin sama mai matukar matakan tsaro wanda ke dauke da gine-ginen kungiyar haɗin kan Afirka ta AU da Majalisar Dinkin Duniya a Somaliya. Shaidun sun fadawa sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa rokoki shida aka cillo a wuraren jim kadan bayan karfe 1 na rana a gogon yankin. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan linharin. Mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hagibis ta hallaka mutane 23 da kuma dakatar da harkoki na wani ɗan lokaci a Tokyo, yayin da mutane 16 suka ɓata. Gidan talabijin na NHK ne ya bayyana haka jiya Lahadi. Japan ta tura dubban sojojinta da ma'aikatan ceto don su kubutar da mutanen da suka makale a gidajensu da kuma magance abin da ya haddasa ambaliyar ruwa wanda ya kasance ɗaya daga cikin bala'o'in mahaukaciyar guguwar da suka addabi ƙasar a tarihin baya-bayan nan. Guguwar ta Hagibis ta yi kaca-kaca da wani yankin ƙasa da ke kwari a yankin tsakiyar Japan da kuma gabashi bayan ga katse ma gidaje wajen rabin miliyan hasken wutar lantarki da ta yi.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, kungiyar 'yan kasuwa kanana da matsakaita a arewacin Najeriya ta zargi hukumar kwastam da haifar da matsalolin da ta ce suna kawo mambobin ta tarnaki wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu, kama daga abin da ya shafi karbar kudade a hannunsu da kuma kama musu kayayyaki, zargin da hukumar ta kwastam din ta musanta. 'Yan kasuwan sun bayyana korafin nasu ne a wani taro da suka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a Kaduna, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Alhaji Usman Baba Sa'id shine shugaban wannan kungiya, kuma ya bayyana dalilin kiran wannan taro.
Makasudin wannan taro mu tattauna matsalolin da suke tsakanin mu da kuma wasu abu baɗan da gwamnati suka faɗa ma mu wayar ma 'yan uwan mu kai. Amma damuwar mu shine in muka siyo kaya daga jiha zuwa jiha, ma'aikata musamman masu ɗamara ko kuma mu ce kwastam suna matsa mana iya matsawa wanda mu ba mu sanya aka siyo wannan kayan ba. An shigo da kayan nan ta hanya mai kyau, muna siyowa ta Aba, muna siyowa ta Onitsha, muna siyowa ta Lagos. Don haka wannan damuwa muka haɗu muka tattauna mu miƙa ma gwamnati kokanmu.
Da kuke so gwamnatin ta muku?
Abinda muke so gwamnati ta mana ta duba damuwoyin da muke da shi irin wannan.
Suma dai wasu 'yan kasuwan da suka zo daga sassan arewacin Najeriya daban-daban sun yi korafe-korafe game da harkar kasuwanci a wannan ƙasa.
Sunana Isa Haruna Shu'aibu, kuma ni ne shugaban wannan kungiya reshen jihar Kano. A wannan lokacin muna fuskantar matsaloli na abubuwa guda biyu, abin da ya shafi harkar ƙabilanci, wani a lokacin ma har da barazana ta fuskar addini. Sannan babban matsala ta fi cin wani tuwa a ƙwarya shi ne ta ɓangaren jami'an tsaro ko kuma jami'an fasa ƙori, kastam kenan. Ta yadda za mu to hanya sai sun ɓata mana lokaci waɗanda kayayyakin nan namu ba su saba tsarin doka da oda ba.
Sunana Alhaji Aliyu Muhammad daga jihar Taraba. To gaskiya ga Allah kasuwa ta tabarbare yanzu domin har ga Allah ba ciniki ba ba ciniki ga ma'aikata sun tsawala mana. Za ka je ka soka a Najeriya ka sai kana a jaha daga jaha zuwa jaha kwastom zai tuka maka ya ci ma zarafi.
Ba kayan da aka haramta bane ko kuke jigila?
Amma an haramta kamar shigo kasa sai kamar jute shigo.
Sunana Usman Ibrahim Usman daga Jos. Mu muna son mu ji meye dalilin da zamu so kaya a cikin Lagos.
Wani irin kaya ne?
Takalma. A hanyar in mun to su ce sun kama mota.
To sai dai hukumar hana fasakore ta kasa custom din da yan kasuwa suka koka akan jami'an ta na tare su hanya ta ce tana aikin ta ne bisa ka'idar doka. Mataimakin controller na hukumar DC Joseph Atashi ne mai magana da yawun hukumar na kasa baki daya.
In kana da kaya misali ka boye kayaki da doka ta hana a kasa sai ka dauke wasu kaya da aka yi a Najeriya kuma suka zuba kai. Kwanton sun zo sun duba wannan abu sai suka ga kayaki wanda bai kamata ka shigar da su ba dole zaka samu matsala.
Suna cewa su suna mamakin yadda ake ganin jami'an custom a cikin kasa sun dauka za su gan kwa iyakokin kasa ne. Doka ta bayar da su jami'an su shigo cikin wato kasa kamar tsakanin wata jiha da jiha.
Tunda kai kan bayar kan doka to ka ka ba da izini har zuwa zakin kwaninka in kana da tabbaci to kaya da aka fasu kurin su suna cikin dakin kwaninka doka ta bayar da izini a shiga a kwace wannan kayaki kuma a kama ka.
To kuna da labarin kukan da suke yi na cewa akan karbi wani abu a hannunsu kamar wato toshiyar baki.
To ni abin da yake damuwa me yasa zaka ba mutum kudi in zaka ba shi kudi wani ne fi ka yi tun ka san kana kan gaskiyanka.
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa daga batun kasuwanci sai na ilimi. Inda gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da wani shirin ilmantar da 'ya'ya mata kyauta wanda aka sa shi a matsayin wajibi wato daga matakin primary zuwa secondary da zumar ba su damar da za a rika damawa da su a harkokin yau da kullun. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aika mana.
Wannan shiri da zai mai da hankali ne kan ilimin primary da na secondary ga 'yan mata miliyan 1 da ake sa ransu amfana da shi. Sai dai gwamnan ya koka kan rashin ƙwararrun malamai da ya ce ana fama da shi a jihar.
We'll do everything possible to promote girl child education.
Ya ce za mu yi duk iya mai yiwuwa mu ga mu haɓaka harkokin ilimin 'yan mata. Ba ma haɓaka harkan ilimi kawai ba, a'a haɓaka harkan ilimi mai ɗorewa don 'ya'yanmu su zamanto abin alfahari nan gaba. Wannan shi ne aniyarmu. Ya ce yanzu haka ba mu da ƙwararrun malamai saboda haka sakamakon ba zai zama mai kyau ba. Don haka ne ma makonni uku suka gabata muka fara wasu komitoci guda biyu. Wanda ɗaya zai tantance batun malaman makaranta.
Yace
muna da sani a birnin Maiduguri cewa inda muke da makarantu da yawa inda za ka samu kusan malaman firamare guda 100 a makarantar firamare guda ɗaya. Kuma mafi yawan waɗannan malamai matan manyan 'yan siyasa ne da manyan mutane da ba a shirye suke su koyar ba. Don haka a shirye muke musulmi duk waɗannan mutanen wanda ba a shirye suke su koyar da 'ya'yanmu ba. Dr. Falmata Umara Zulumde ita ce uwar gidan gwamnan jihar Borno wadda mata kira ga iyaye game da mahimmancin ilimi kamar haka.
Muna so mu ga mata sun fito sun yi karatu su ma an dama da su. Ni karatu ya taimake ni a rayuwata. A yanzu haka ni veterinary doctor ce kuma lecturer ce a university. Kuma ko a ina a duniya with education inda nake da shi zan iya shiga ko ina. So ina roƙon iyaye da mata su fito su yi karatu mu ma a dama da mu. To ana sa ran dai gaba daya ana targeting 1 million girls ne.
Ibrahim Magaji Walade shine shugaban kungiyar nan dake kula da harkokin mata da ake kira Girl Child Concern.
Ko ya sani akwai matsala ba ma ilimin mata kawai ba har da ilimin maza, amma mata suka fi sha samun illa ta wannan fanni. Don yanzu maganan tashin hankali da muke ciki din nan yawancin jahilci ne ya jawo.
Kamar wani ilimi ake so a basu? Akwai maganar ilimi, akwai ilimin zamani, akwai ilimin addini. Wani ilimi ake so a samar ma wannan mata?
Akwai abin da ake ce dafa duka. Wannan ilimin da ake kokari a yi zai shafi na boko, zai shafi na addini, zai shafi na sana'a.
Wannan dai shine karo na farko da aka kaddamar da irin wannan shi a gwamnatin Professor Babagana Umar Zulum kan abin da ya shafi harkokin ilimin mata da kuma ke sa ran za samar da ilimi mai inganci kyauta ga 'yan mata miliyan 1. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna. To, uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta fito ta yi ƙarin haske dangane da wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, wanda nuna cewa ita ce cikin fushi take magana da wasu hadimanta a fadar shugaban ƙasar da ke Abuja, lamarin da wasu ke ta dangantawa da batun cewa za a yi mata kishiya. Uwar gidan shugaban ƙasar ta yi ƙarin hasken ne kan wannan bidiyo a lokacin da ta sauka a babban filin tashin jirgi na Abuja a ƙarshen makon da ya gabata bayan da ta dawo daga hutu a London. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Na tambayi uwar gidan shugaban kasar Hajiya Aisha Buhari ko shin da gaske ita ce a cikin wannan faifan bidiyo?
To, lallai haka ne, bidiyo ni ce wanda aka gani a baya na, kuma su ne security da aka bani su kare ni. Amma yar mamman Daura sunanta Fatima ita ta tsaya ta dauki bidiyon nan a gaban jami'an tsaro na, a gaban kowa da kowa ta dauki bidiyon nan, tana mun dariya ta dauki bidiyo saboda mai gida na yace su fita su bar ma yaro na ya shiga wurin, sai da suka kara zama su kai wata uku. Ina wucewa zan je in shiga wani store, suka rufe min hanya, na bi ta wani wuri kuma na iske still a rufe, shine na dawo na zo na forcing hanya na, shine na shiga wurin na iske su, su ne a ciki sun rufe, suka ce an bada instruction ne Lord Daura ne bada ka in wuce ta wurin saboda ba sashi na ne ba.
Masu sharhi irin su Shabu Mungadi sun yi tsokaci,
wannan shine karo na farko da za a ce har wani na da mulki ko yanci ko karfin da zai fito daga waje ya shigo cikin wato fadar shugaban kasa har inda iyalansa har ai kokarin cin zarafin su. Saboda haka mutane da dama suna ganin cewa wannan matar wato abin ayaba mace, domin duk wannan abin da take kokari ta yi tana yi ne domin tabbatar da cewa mijinta ya samu sukuni na gudanar da mulkin da zai armashi a Najeriya. Kasancewar alkunyar shugaban kasa da ya ki sa baki domin ya ceto wannan rigimar, ba mamaki shine ya kawo suka ƙara samun ƙwarin gwiwa har da iyalansu suka samu kaka gida a cikin fadar shugaban kasa, har inda za a ce agola ya fi mai abu iko kenan.
Kana ga wannan ba zai kawo wato kaman tangarda dangane da samun shi kansa na tsohon shugaban kasa ya mulki kasar yadda ya kamata ba, duba da wannan kikikaka da take cikin gidansa?
Ai, rashin natsuwar ya dade yawa, ma masu sharhi suna ganin ai shugaba Buhari ba wai shi bane ke mulkin Najeriya a kai tsaye. Abinda ake gani waɗannan mutanen na zagaye da shi su ne ke yin yadda suke so.
A baya lokacin da gidan rediyo nan na muryar Amurka ya hirar da shugaban kasa, shi bai ma yadda cewa akwai yan kabal ɗin nan ba, tunda bai yadda ba. Kana ganin anya za a iya samun maslaha nan kwana kusa ko
yarda ba, domin yan kabal da ai ba shi suke ba, yan kabal ɗan Najeriya suke cutarwa.
Kawo lokacin hada wannan rahoto da yunkurin jin ta bakin waɗanda uwar gidan shugaban kasan ta zarga bai nasara ba, amma da zaran su mai da martani za mu kawo maku.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuma da Allah gaida Hassan Maina kaina, yanzu agogo nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba batun wani shiri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatunsu amma ba su samu aikin yi ba, wanda ake kira Empower. Shirin da wasu ma'aikatan da ke cikin sa daga jihohin arewacin Najeriya da suka kai 10, waɗanda suka hada da Kano, Yobe, Barna da kuma Bauchi, suka yi ta kawo shirin ciki da gaskiya korafe-korafe domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Shirin Empower dai shiri ne da aka kirkira domin tallafawa 'yan Najeriya wajen samar musu da gurbin aiki bisa albashi naira 30,000 kimanin dala 84. Ya faru a shekarar 2016, inda gwamnati ta cika alƙawarin sama wa dubban matasa aikin yi da suka kai 500,000 rukuni-rukuni. Shi dai aikin ba na dindindin ba ne, domin yana da tsarin kammala cin gaji a tsawon shekaru biyu, inda gaba ɗaya waɗanda aka ɗauka za su samu naira 720,000. Da farko an samu ƙorafi daga wasu jihohi cewa an ɗau wasu da ba 'yan yankin ba, kamar a ga masu sunan Ibo ko Yarbawa a jihohin Kuriyar Arewa. Aisha da ke aikin Empower a Maiduguri ta ce ta wayi gari ta samu an yi mata murabus daga shirin ba da saninta ba, da hakan ya dakatar da ita daga samun naira 30,000 da akan biya su a wata.
Sunana Aisha Babagan Abdullahi, ina aiki a Memsari Primary School, volunteer ne a can na Empower Program.
Wannan shiri da aka kirkiro da gwamnati tarayyar ta kirkiro da shi ko?
Eh.
Wanda aka ɗebi ma'aikata ana biyan ku.
Eh shi.
Eh, kamar shi kika fara aiki a da farko tukunna a nan cikin Maiduguri ke wannan aikin?
Eh, a nan Maiduguri nake aikin tun last year August na fara samun alert, amma enrollment namu tun since September kafin aka fara biyan mu a August.
Okay, September da ya wuce na shekarar 2018 kenan.
Eh.
Na'am. To me faru da ke?
Resigning aka min a status ina.
Kamar wani resign an dakatar da ke ne ko?
An dakatar da ni a aikin. Kuma ba na samun salary.
Me sun ga miki dalilin da yasa suka dakatar da ke?
Kawai ni a status ina da na bude na gani voluntary resign by volunteer.
Ki kika rubuta cewa kin bar wannan aiki baki a soko ya?
A'a, ban bari ba saboda na san ba na aikin a wani guri, shi yasa ma ni ban yi ba. Kawai da na bude status ina ne. Kawai na da tambaye su a April din nace sun samu salary, kowa sai ya ce min ya samu. Ni kuma da na je wani ne ya ce mun ma in je bude in ga status ina an gani kar dai an mun resign ko ne haka. Da na je kuma na bude kuma hakan ne ya faru da ni. An yi mun resigning.
An dakatar da ke haka kawai kuma ba a tura miki albashin ki ba?
Ba a tura mun albashi na ba since April.
Dama nawa ake biyan ku?
30,000 kowane wata.
Ke kadai ne aka dakatar a inda ke koyarwa ko kuma akwai wasu da kike ji suna da wannan matsala?
A gurin aikin mu ina gani kadai ce.
Kamar a jihar Borno gaba daya kin samu labarin wasu suna da shi ko ke kadai kika ji labarin naki?
A muna nan muna da yawa mun kai 13.
Wanda kuka fanki?
Aka yi resign din mu wanda muka hada kanmu. Muke kokarin mu san yadda aka yi hakan ya faru.
To kamar ke daliba ce ko kuma akwai aikin da kike yi ne?
A'a, ni ba na aikin komai. Dan wani diploma ne da ni. Sai na appliance kuma Allah ya taimaka na samu.
To yanzu wani hali kike ganin karatun ya shiga tunda kina karatu yanzu da amma kuma wannan ne yake taimaka miki wajen gudanar da karatun?
Wallahi ni kan na rasa ma ta ya zan fara. Don gaskiya wannan kudin yana taimaka min sosai. Ina iya hulɗana da shi har ina iya taimakawa iyayena da wannan kudin don ba kadan bane a gurena. Kudi ne mai albarka.
Kamar wata nawa kike kina karban wannan albashi kafin a dakatar da ke?
Eh to, don tun daga August 2018 zuwa March ya tsaya.
March na wannan shekara 2020.
Zuwa March. Ya waɗannan watanni ne nake samu na samu kwata-kwata. To tun daga nan ban samu daga April zuwa yau.
Akwai ofishin da kuka yi wannan register wannan gari kamar kun kai koken ku game da batun dakatar da ku da aka yi?
Mun kai.
Me aka ce da ku?
Aka ce mana wai za a samu a yi solving in problem in kuma gashi har yanzu ba mu ji komai a kai ba.
Tun lokacin kuma ba su sake neman ku ba?
Ba su neme mu ba.
Kuma ba a biyan ku ba ci gaba da biyan ku ba?
Ba a ci gaba da biyan mu ba saboda an danna mana resigning a status.
Shi ma wani mai suna Muhammad Malami daga Gashuwa a jihar Yobe da kan koyar da darasin lissafi a makarantar Babuje ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa an share wata 15 ba a biya shi ko kobo ba duk da korafi ba adadi da ya rika turawa. Malamin ya ce an buƙace shi ya canja banki don samun kuɗin, inda ya canza amma duk da haka gyaran bai samu ba. Sai aka aiko masa biya na wata ɗaya ta tsohuwar ma'ajiyarsa da aka ce ba zai iya yiwa a tura sako ta nan ba.
Sunana Muhammad Malami daga jihar Yobe, ina karamar hukumar Bada Local Government a cikin garin Gashuwa. Ni ɗaya ne daga cikin ma'aikatan Empower wanda aka ɗauka a 2016 batch A. Ni sai aka tura ni secondary school na Babuje Gino Secondary School UBE wanda nake koyar da list mathematics. Wanda wani abun al'ajabi dukkanin a makarantar ma lokacin da muka je kusan mu in Empower mu kadai ne malaman mathematics wanda yake sun karanta mathematics kafin zan mu ba wani malami wanda yake ya karanta mathematics yake koyarwa sai dai wanda yayi wani subject ko yayi wani course yake koyar da lissafi. To muna cikin koyarwa watan da aka fara biya watan December 2016 sai ban samu kuɗi na ba, sauran abokaina duka kuɗin su ya samu. So sai na kira su cewa to ni fa kuɗi na bihi ga mana watan December nan kuma ga sauran abokaina duka an biya su. Sai suka ce min ina da matsala da linkin na BVN na da account na jin duba.
Asusun ajiya ka na banki?
Asusun ajiya na banki kenan. Sai na je na duba na tambayi ma'aikatan banki, suka ce min account ina na da linkin da BVN ɗina ba abin da yake da matsala. Na ƙara kiran su na faɗa musu, suka ce to na yi haƙuri. Bayan wasu kwanaki sai suka ƙara turo mana cewa lalle fa account ɗin ba kan linkin. ana ta yin wannan muna kiran suna turo mana cewa account dinmu baya linkin su kuma banki suna ce mana muna da linkin kullum muna zuwa haka sai aka dauki tsawon wata 15 daga December 2016 zuwa March 2018 wanda in ka lissafa zai baka watanni 15 a tsakani to kafin December
hes ka to kudi baya shigowa duwana
baya shigowa ba tsawon wannan lokaci na wata 15
to ka ci gaba da zuwa ita wacce makaranta da aka tura ka aiki
ina zuwa aiki kullum ma abin da shafi da principal din take fada min da yake ta san na TV a makarantan tana ce min na yi practice teaching practice take ce min na ci gaba da zuwa na yi hakuri tunda abu ne na yi gwamnati ai kudin mu ma zai samu bi wuce tara mana ake ba to wannan abin sai ke ƙara ƙarfafa min gwiwan zuwa makarantan sai nake zuwa sannan kuma musamman course da muke da yana buƙatan kake zuwa kana practicing nayi ne nake zuwa daga nan kafin March da aka bani hiska turo min cewa in je in turfa alternative account account ina wancin ba zai yi a turo da shi ba in turo wani
bayan ka ƙara yin wato ka ƙara yin korafi
korafi ba a biya ni ba in je in turo wani account wanda da ni da wani abokina shi ma muna da matsala suka turo mana a rana ɗaya cewa mu turo alternative account
shi ma canza wani account din
mu canje wani account na wani banki mu bari face bank sai muka je mu na je na dauki account number na Union Bank shi ma abokin nawa ya dauki nashi na Union Bank sai ya hada ya tura musu ni ma sai na tura musu na to wani abin al'ajabi a lokacin da aka ce mana kudin nan namu ba zai yi higa cikin wannan account namu na face bank ba ba mu fi ƙara koma face bank mun yi wani gyara ba to kwatsam a March sai naga kudi ya higa account ina wata 30 daga yan power kuma sai aka turo min shi a wannan account din wanda aka ce min wata 15 yana da matsala to abun sai ya daure min kai sai muka je muka ci wannan kudin da watan April ya kama sai kudin
2017
2018 sai kudi na bi higa ba sai na ƙara tura musu later a email nasu ta korafi cewa ni fa ban ga kudi na April ba kuma an biya sauran abokaina sai suka ce min dai na yi hakuri sai na kasa hakura sai na ji labaran cewa ai ana resigning beneficiaries ba tare da sun sani ba
ma'ana a rubuta maka takardar ka bar aiki ba tare da ka sani ba
ka bar aiki kawai sun ce to ni ma bari mu bude profile ina da na bude profile ina kawai wajen status na ga resign ni na ce wai na bar aiki na samu wani aiki sai na kira su na ce to fa ku na kira ku jiya na ce muku ga abin da yake faruwa kun ce mun na yi hakuri to yau kuma da bude profile ina ga ma an yi resigning din na sai suka ce mun to ai ba abin da za su iya inda an yi resigning din na sun ce to tunda ba abin da za ku iya yi to ina da wata 15 da nake bin bashi
16
wata 16 ka hada da April wanda ba a biya ni ba to ya matsayin su yake zan same su sai suka ce min ai kwata-kwata ma tunda nayi resign ai nayi resign ba na cikin payroll da za a yi ma balle in samu kudi ba wani abu da zan kara amfana da shi na Empower
korafin kaɗan daga cikin matasan da ke ƙarƙashin shirin Empower kenan waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wasu ƙorafe-ƙorafen daga wasu jihohi na daban kafin daga bisani mu tuntuɓi mu baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara kan tallafawa al'umma Maryam Uwais kan wannan lamari yanzu a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Muhammad Ibrahim Kwari da Haruna Dauda ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya
kamar Allah yanzu kuma ga labarai a takeici
za a girke sojojin gwamnatin Syria kan iyakar Syria da Turkiya don su taimaka wajen fatattaka sojojin Turkiya da ke shigowa don yakar Kurdawan Syria a cewar jami'an Kurdawa jiya Lahadi Hunter Biden dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden jiya Lahadi ya kare harkokin da ya a Ukraine da China
to masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma dan anjima da hantsi zamu dawo muku da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi Alhaji Sulan Jabu da ke Jos a jihar Plateau bisa rasuwar Alhaji Sani Madaha Sulan Jabu wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Juma'a da ta gabata da fatan Allah ya masa rahama kazalika muna mika sakon ta'aziyya ga babban editan jaridar Daily Trust Hamza Idris wanda ya yi rashin mahaifinsa alaran ma malam Idris Hamza wanda Allah ya yi rasuwa a Kano da fatan shi ma Allah ya masa rahama amin in zama da din shi Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abu sai injiniyan mu wato Greg Bonds Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na murya Amurka birnin Washington DC sai mu tara a shirin mu na hatsi idan Allah ya kai mu
Afrique. Le monde